وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديا تبارك الله مدوكين سركي mahaliccin kowa da komai wanda ya ba mu lafiya ya sake hada mu a wannan babbar makaranta a wannan gari na Kumo a local government don tattaunawa da iyayenmu mata akan matsaloli suka shafi su mata din a addini. Fatan mu Allah ya ba mu ikon gyara matsaloli da larurori da bukatu da ake da su, kuma wannan azumi da muke yi muna fatan Allah ya sa mana da rabon Allah ya yanta mu daga cikin intattun bayan shi. A yau za mu tattauna ne akan wasu hukunce-hukunce da suka shafi mata na ibada, hukunce-hukunce da suka shafi mata na ibada kamar yadda suka shafi maza. Amma wannan za mu mai da hankali ne akan abin da ya shafi su iyaye wato mata. Abu na farko, akwai hadisi da Imam al-Khattabi ya ruwaito shi a cikin Ma'alimus Sunan hadisin An-Nisa'u Shaqa'iqur Rijal. Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Musnad dinsa. Hadisin Mughira ne ya ruwaito shi daga Al-Auza'i, shi kuma daga Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah al-Ansari daga kakarsa Ummu Sulaym. Ita Ummu Sulaym tana makotaka da Ummu Salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kar kuma ta akwai Ummu Sulaym wannan matar Abu Talhah al-Ansari, akwai kuma Ummu Salama ita kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, matar Abu Salama kenan a da. Wannan Ummu Sulaym ita kuma matar Abu Talhah al-Ansari mun taba yin bayanin ta da matsayinta da darajarta, duk mun yi bayani a makarantar nan duk kowa ya ji. Sai dai wata rana ma da dame mai ta insha Allah, mata ce babbar mata da ta tsare mutuncinta ta mace, kuma ta samu girma da matsayin har annabi ke kai mata ziyara a gidanta. To ita wannan Ummu Sulaym ita ne ta zo wajen matan manzon Allah Ummu Salama, aka ce fa kanat tadkhulu alaiha, ta kasance tana zuwa wajen mata annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wata rana ta shigo wajen mata annabi ta kawo mata ziyara. Ummu Sulaym ku rike zancen, Ummu Sulaym ta kawo wa Ummu Salamata ziyara. Ummu Sulaym ta kawo wa Ummu Salamata ziyara, sai ga annabi ya shigo, mai gidanta ya zo kenan. Wannan yana nuna mana ashe ba laifi mata su rinka ziyartar junansu. Ziyara mutunci ne, ziyara kima ce, sannan kuma ana kulla zumunci da ziyara. To amma ba ziyara gulma ba, yawa ba ziyara fitina ba. Duk matar da aka fahimci tana kawo ziyara ne don ta kulla fitina, ko ta hada wuri, ko ta kashe aure, ko ta hada miji da matarsa, ko ta hada mata da abokiyar zamanta kishiyarta, to wannan ziyarar ya kamata a hana ta, dan kada a bata dama ta cutar da wacce ta kawo ziyara. Da yawa maza suna kin ku rinka ziyartar junanku ne saboda ku mata a ɗabi'arku. Allah ya shirye mu da mu da ku gaba ɗaya, wato kuna da surutu, kuna da gulma, kuna da sa'ido. Yawa ku yi hakuri, mata suna da gulma, mata suna da sa'ido, mata suna da lura, mata suna da bibiyan abubuwa. To wasu da yawa daga cikinku gulmace-gulmace da surutan nan yakan sa sukan kashe auren wasu. Ki zo ki ta zuga mata ta zo ta fandare wa mijinta, ke tun da dama kin zama fandarariya, kin fi ƙarfin mijinki, bari ki zuga wata ta lalata alaƙarta da mijinta. To wannan yasa da yawa ba sa son ziyarce-ziyarcenku. Amma inda zaman lafiya da ƙaunar juna, ba laifi mace ta kai wa ‘yar uwarta ziyara a wani gida daga cikin gidaje, kamar yadda ita Ummu Sulaym ta kawo matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara. Ita ce Ummu Salama. To ita Ummu Sulaym sai ta kama tambaya, tace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita idza ra'at al-mar'ata al-mar'atu anna zawjaha yujami'uha bil manami atabtasilu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mace tayi mafarki ne gidanta yana tarewa da ita yana alaka da ita to akwai wanka ne akan ta sai ummu salama tayi wuf tace karibat yadaki ya ummu muslim fa dhahkin nisaa inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam take a mata magana take cewa ka hannunki ya damkitir baya haka ake faɗa karibat yadaki kamar irin kalma ne da ake cewa ka wallahi kin kunyata mata yau a wajen annabi wannan wace irin tambaya ne ki ce wai mace in tayi mafarki da namiji mijinta wai za ka yi wanka wannan wace irin magana ne za ki tambayi annabi wannan kin kunyata mata kin sa mu cikin kunya a gurin annabi sai ummu sulaim ta ce inna allaha la yastahi min alhaq ai allah baya jin kunyar gaskiya ai allah bai hana ai tambaya ba ko ma abu ne da ya shafi mata ko ma abu da ya shafi mene ai bai kamata a ce an yi sakaci an ba ai tambaya ba da haka shi Allah tabaraka wa ta'ala ai la yastahi min alhaq daga nan kuma ake nuna wa mata duk wacce take da wata larura ko take da wata bukata to lalle tayi tambaya wa shifa'ul ayyi su'al maganin jahilci wanda bai san abu bai tambaya kada wata ta ce a ita tana jin kunya ba za ta tambaya ba a ba za ta kaza ba sai ki zauna cikin jahilci a ayi tambaya fas'alu ahlan dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubr Allah yake ku tambayi ma'abuta sani ku tambayi ma'abuta ilimi idan ku ba ku da ilimi da haka kada wata mace ta zauna ba ta tambaya da haka ummu sulaim ta ce Allah baya jin kunyar gaskiya wa inna in nas'al annabi sallallahu alaihi wasallam amma ushkila alaina khairun an nas'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ushkila alaina khairun min an nakuna minhu ala amya ai mu tambayi annabi akan abin da ya rikitar da mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abinda ya ainihin kidmar da mu ba mu gane ba ai shi yafi mana alheri akan mu zauna cikin makanta mu zama cikin duhu mu zama ba mu da ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jirance da ake tattaunawa tsakanin matan nan guda biyu tsakanin ummu salama da ummu sulaimin ita ummu salama mata annabi ce tana ganin yaya za a zo a yi irin wannan tambaya da ta shafi mata sai shi annabi ya dawo kan matarsa yana mata fada yana ce ke din ummu salama taribat ya daki na'am ya ummu sulaim na'am ke ummu sulaim tambaye ki kin yi daidai alaiha alghusl idza wajadat alma idan mace ta fitar da maniyyi ta yi mafarki maniyyi ya fita to lalle sai ta yi wanka mana wankan janaba kenan ake so a shar'anta daga cikin dalilan yin sa shine ganin maniyyi fitar da maniyyi dan haka idan mutum ya mafarki ko namiji ko mace idan ya ga ya zubar da ruwan maniyyi to zai yi wanka a cikin darasin mu za mu yi bayani akan yaya kalar maniyyin take ta namiji da ta mace saboda a ilmantu a gane sai ummu salama ta ce ya rasulullah wa halil mar'a ma take ce da ke ummu salama kin hana a yi tambaya ashe tambayar da za a yi ke ma za ta amfane ki sai ta ce yau ya manzon Allah da mamace tana da maniyyi ita ma zai iya yiwa da mamace tana da maniyyi ita ba ta sani ba a wata riwayar a yau da mamace ma tana yin mafarki har ta fitar da maniyyi manzon Allah ya ce a fa anna yushbihu hal waladu ko fa anna yushbihuha waladuha yace idan ba ta da maniyyi to yaya ake yi danta yayi kama da ita ai ta yana yin kama da uwarsa ne ko yayi kama da uban shi ne ta dalilin wannan ruwan mani to kun ji wani hukunci yace hunna shaqa'iqur rijal ai mata da maza ai duk da suke a cikin wannan hukuncin ai ba su da bambanci Imam al-Khattabi a cikin ma'alim as-sunan yace ai nuzara'uhum wa amsaluhum fil khalq wa at-tiba' da maza da mata ai wajen dabi'a da wajen halitta ai ɗan uwan juna ne faka annahunna wato shuqiqna min ar-rijali kamar dai mata an yanki jikin maza ne aka yi su ai ai yawanci abinda namiji yake yi ai mace ma tana yi. So wannan hadisin malamai sun ta magana akan isnadin sa, amma dai daga ƙarshe hadisi ne hasanun li ghairihi. Abinda zamu dauka a nan gurin na ilimi shine masaloli kamar haka. Na farko dai, wajibi ne mata ku je makaranta, shine darasin mu na farko a wannan hadisin an-nisa'u shaqaqiqul rijal. Kamar yadda maza suke zuwa karatu su je su nemi ilimi na addini da na zamani, to kuma ku je ku yi karatu ku ilimi. Iyaye na mata, addinin musulunci bai tauye mace ya hana ta ta je karatu ba, a je a nemi ilimi kar a zauna cikin jahilci. Da yawa cikin matsalolin da muke fuskanta a yau a wannan zamani shine jahilcin mata da rashin zuwa karatun mata da rashin ilimin mata. Kuma a wannan babin maza suna cutar da mata kwarai da gaske. Mutum ya zo ya auri mace ya ninkime ta ya ajiye ta ya hana ta zuwa karatu, musamman karatun addini. Babu wani dalili da namiji zai ninkime mace ya hana ta yin karatun addini. Babu dalili, babu hujja, kuskure ne. Karatun boko sai a zauna a fahimci juna a teburi. Idan mace tana da nutsuwa, idan mace tana da amana, idan mace tana da gaskiya, idan mace za ta iya riƙewa wahalhalun gida ta yi karatun boko, to a ba ta dama ta je makaranta, ta je jami'a, ta je kwaleji, ta yi digiri, ta yi diploma. Wannan ba laifi ba ne. Duk wacce ta ga yarta tana da basira, tana ganewa, to a haɗa mata karatun guda biyu, ta yi ilimin addini, ta yi ilimin zamani. Amma me yasa nace amana da gaskiya da ainihin wato kamewa? Akwai matan da in aka ba su dama su je su yi karatun boko, to suna yin barna ne. To irin wannan mata da ba a yarda da ita ba, to bai halatta a kyale ta ma ta je karatun bokon ba, dan za ta je ta yanko wata tsiyar da ba yanda za a yi da ita. Ko ce ta neman maza, ko maza su ta neman ta, ko ta rinka zuwa da zinace-zinace da waye-waye da sauransu. So irin wannan duk mijin da ya fahimci matarsa ba ta da nutsuwa. Akwai matan da ba su da kimtsi, za a ga ba ta tana da rawar kai, tana da son shiga cikin harkar maza, ko tana da rashin kamewa. To wannan idan mutum ya hana ta zuwa karatunta na boko a jami'a, to bai yi laifi ba, kuma bai saba wa Allah ba. Saboda me? A tsare mata addininta, a tsare mata kimarta da mutuncinta, a yi aure lafiya, ta kare darajar 'ya'yanta, ta zauna lafiya. Shi ya fi alkhairi a kan a bata ta je ta lalata rayuwarta tana zuwa tana neman maza, wanda wannan haɗari ne kwarai da gaske. Kuma na sani da yawa daga cikin maza da suke hana ku ku je ku yi karatun nan na boko, babban dalilin da yasa suke hanawa shine ne wato rashin aminci, rashin yadda, rashin gamsuwa. Ana da shakka a kanku. Muna da labari, mun sani da yawa daga cikin maza an ba su dama, daga cikin mata an ba su dama su je su yi karatun boko, amma wallahi canja miji suke. Me ya canja miji? Sai mace da sunan tana zuwa jami'a, ko tana zuwa kwaleji, ko tana digiri, ko tana diploma, ko tana NCE, sai kiga ta je ta yi wani mijin daban a makaranta. Wani ya zubi Allah har zuwa ake ana keɓanta. Da yawa akwai waɗanda aka shigo musu da 'ya'yan da ba nasu ba a cikin gidajensu, 'ya'yan da ba nasu ba a cikin gidajensu, saboda dalilin zuwa wannan makaranta. So abinda muke faɗa shine, duk matar da ba ta da kimfi, ba ta da amana, ba za ta rike amanar aure ba, tana da yawan wasa da rawar kai, to bai kamata a bar ta ta je karatun bokon nan ba. Yanzu wasu a makarantar islamiyya ma fa ba zaman lafiya ke ba, tana nan tana ta bin maza a makarantar islamiyya ma. Sabu wancan malamin ta yi magana da wannan malamin, ta yi wasa da wancan malamin. Ke da kika je makarantar islamiyya, me ya kai ki da bin malamai da shegen kwalliya? Ya ga mace za ta je makarantar islamiyya ta caba ado, ta yi kwalliya, ta fesa turare, ta yi lalle, ta yi kaza, ashe za ta je ta nuna adalta ne ga wani malami? Wanda wannan shi ma fitina ce, ba ƙaramar fitina ba. Mu dai fatan mu ku gyara halinku, ku gyara ɗabi'unku. Me yasa na ce mata su je su yi karatu ba ga Ummu Salama ba? ba neman ilimi ta zo gidan Annabi ba, ke ma bai kamata ki zauna ba. Kisa yanzu ko karatun nan da ake da Ramadan ana ta wa'azuzuka kullum, bai kamata mace ta zauna a gida ba ta je ta karu ba. Kuma duk wacce Allah ya sa ta yi aure ta samu mijin da zai ba ta dama ta je ta nemi ilimi na addini da na zamani, to ta gode masa. Kuma ku iyaye ku yi kokari ku zaburar da ƴaƴanku akan su yi ilimi, kada ku zauna cikin jahilci. Jahilci wato kashe kai ne. Wal jahlu da'un qatilu wa shifa'uhu amrani fi tartibi muttafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnati wa tabibu dhaka alalim ar-rabbani. Wani malami yake cewa ai jahilci ai cuta ne mai kisan kai, jahilci cuta ne mai kisa. Duk wacce ta zauna tana zaman jahilci, ba ilimin arabi, ba na boko, to ta kashe kanta. Idan kin fi kowa kyau, wallahi ba ki da kyau. Da haka mace tana zama mai matsayi ne a cikin al'umma, mai matsayi a cikin jama'a, mai matsayi a cikin wato a gumijin da zai aure ta in tana da ilimi. Kuma su maza sun fi son mace mai ilimi. Mace mai ilimi ta fi daɗin zaman aure. Mace mai ilimi ta fi sauƙin mu'amala. Mace mai ilimi masha Allah ba ka da damuwa akan ta wajen tarbiyyar 'ya'yanka. Mace mai ilimi ba ta fiye zuwa tana yi wa miji hauka da rashin hankali ba. Amma jahila haka za ki ganta kamar jakar raka kau fa haka ki ta rashin hankali, ba ta ma san tana yin haukan ba, saboda jahilci ya riga ya mata katutu. Don haka don Allah, iyaye na mata a je makaranta, iyaye na mata a yi karatu, iyaye na mata lalle yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da zai daga kimar ku ya daga darajar ku, shine ku ilimi. Kuma wannan ita ce da'awa ta musulunci, shine abinda shari'a ta ainihin wato karantar kuma take goyon baya. Da haka Ummu Sulaim bata zauna ba. Dalili na biyu da yake nuna muhimmancin ilimin mata shine, wata rana mata sun zo sun samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, suka same shi suka ce, ya Rasulullahi, kai kam Annabin maza ne kadai banda mata? Sai ce, a'a, shi Annabin maza ne da mata. Suka ce, to ka zaba mana wata rana da za ka rinka karantar da mu, ka zaba mana wata rana da za ka ba mu ilimi kamar yadda kake ba wa maza ilimi. Ya ce, to ya ji. Ya zaɓi rana, ya zaɓi gida da wuri, kamar yadda kuke zuwa nan yanzu masallaci ake karantar da ku. A wancan lokacin Annabi ya zaɓi wani gida, ya ce, su zo a rinƙa musu karatu. Da haka Annabi shi ne malamin mata na farko, shi ya fara karantar da mata. Suka je ya yi ta ba su karatu. A cikin karatun da ya ba su ne ma ya ce musu, Allah ya nuna masa wuta, ya ga mafi yawan waɗanda suke cikin wuta su ne mata da masu kuɗi da ba sa sauke haƙƙin Allah. Wata mata ana ce da ita Khatibatun Nisa, ta tashi ta miƙe ta ce, ya Rasulullah, me yasa mata suka fi yawa a wuta? Iyaye na mata, ku ji wannan hadisin. Me yasa mata suka fi yawa a wuta? Yace, mata suna da ɗabi'a kamar haka, yawan la'anta, tsinewa ɗa ko tsinewa ɗiya ko tsinewa abokin zama, nan da nan zaki ce Allah ya tsinewa kaza. Wanda ba daidai bane, yaro ya miki abu kaza ki ce Allah ya tsine maka, haram. Allah yana gaggawan karɓan addu'ar iyaye fa akan ƴaƴansu, addu'a mai kyau ko mummuna, kamar yadda hadisi yazo cikin Al-Adabul Mufrad na Imam Bukhari. Abu na biyu, ɗabi'ar mata, butulci, takfurnal ashir, tukfurnal la'ana wa takfurnal ashir, yawan la'anta ga butulcewa abokin zama. Ni bai ka taɓa yi mun, ni tun da nake ma, ni bai ka taɓa yi mun, ni in banda zaman hakuri ba ma kai din nan ji ka dan kulkutu baka kai ka kawo ba ni yanzu nan ma in banda larura ma ma wallahi da ba dan babana ba wallahi da ba zan aure ka ba ni zaman hakuri nake da kai wallahi ina da samari na wani yana so na wani ma yana so na wani ma yana so na na kira aure su zo na aure ka kawai na aure matsala irin wannan abin mata suke gaya wa mazajen su mace ta hadu da abokiyarta wai tana da na sanin me yasa ta auruwa ne ko da kin aure shi kin samu mushkila bai kamata ki yi wa Allah butulci ba akan wannan miji da ya baki na'am zai iya yiwa mijin da yake tare da shi a samu damuwa kamar yadda ke ma din kina da damuwa yi ke ma hakuri ake da ke yayi dan haka shi ma sai ke hakuri da shi to wannan dabi'a guda biyu ita ta sa mata suke da yawa a gidan mu ta Allah kiyaye mai gyara halin mu annabi ya musu wa'azi a wajen wannan karatu yace kuma ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna ya ku taron mata ku rinka yawan yin sadaka sadaka maganin masifa inji annabi inji bawushe sai yace sadaka maganin masifa gaskiya ne wannan maganar gaskiya ne dan da sadakan nan za ku fita daga wannan wutar kisa ta inda mace take in ta ji inda za a yi sadaka ko ake ba da sadaka to ba ta sakaci da wasa dan abinda mutum yake da shi ya dauka ya bayar wannan abinda yake bayar shine zaki girba a lahira abinci da kike dafawa a gida ki daina ci keke kadai daga ke sai yayanki ki rinka tsakura wani wasu daga cikin ku marowata ne in ta tuka ita kadai sai yayanta ba almajiri ba makota ba kanin miji ba kanwar miji ba uwar miji har uwar miji ma rowa kuke mata ba kwa bata wanda ana so mace ta zama mai yawan sadaka ina tunawa a garin nan muna yara kanana wallahi mahaifiyata Allah ya jikanta da rahama wallahi ina tunawa kullum an gama abincin dare faranti haka irin tire din nan sai a zuzzuba abinci a kwanuka a zuzzuba a zuzzuba a dora mana mu ke bin makota kai gidan wanci kai gidan wanci kullum ku duba rayuwar sannan mu kuma mu ma ana kawo mana ina tuna muna yara ba mu san cin abincin gidanmu mun fi san na makota sai mu zauna in an dan kawo na makota mu ke bude kwanukan muna tsintsince yan abubuwan da aka zuba a ciki yaro da kwadayi wallahi har yanzu ina tunawa ba mu cewa ne ku ce ni dan kwadayi ne ina yaro ba yawa ina ba ku labari ne kowa yana da labarin sa yana yaro ko ba ga bane to amma wannan me yake nuna yana nuna zumunci zumunci za ku ga ana zumunci da taimako amma yau rayuwar rowa abun mamaki mata sun canja yau sun daina kyauta sun daina sadaka ana ta fakewa da talauci da rashi amma talaucin bai hana a kecere ne wajen biki a yi kaza a kashe kuɗi ko a kecere ne a sa kaya mai tsada ba amma talaucin ana kuka ne da shi akan taimakon wani da haka duk wacce take mai gidan aure to ta yi kokari ta san tana dan cire wani abu tana bayarwa da sunan sadaka saboda ki tsiratar da kanki daga wutan nan da annabi ya ga mata da yawa a ciki Allah ya sa iyaye na mata kuna ganewa duka wannan a makaranta ne annabi ya koya waɗannan mata yace ku rinka yawan sadaka duk wacce take da hali ta bayar wanda take cikin matsi ma dan iya abin da yake da shi ki takura ki bayar zai taimaka a dan kuli kuli ne a dan kosai ne za a rinka yi a dan alawa ne minti za a siya ana rabawa yara wannan yana da kyau ku yi ku bayar a tu zaki mai tarin yawa ki rinka bayarwa mai gidan ki samu lada ke ma ki samu lada kuma wacce za ta tambaya ya halatta wacce ta yi abinci har ta ba wani sadaka eh ya halatta ko mai gidan bai sani ba ya halatta ta dafa abinci ta bayar dan yana da lada yaron gidan yana da lada ita ma tana da lada da haka mata ku je ku nemi ilimi kuma kunya ba ta hana neman ilimi yawwa kunya ba ta hana neman ilimi akwai matar da ita ma ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tana tambaya akan jinin al'ada wanda shi ma za mu zo mu yi darasi akan jinin al'ada da hukunce-hukuncen sa insha Allah a gurguje tana tambaya akan jinin al'ada a yaya za a tsarkake kai idan an yi jinin al'ada na Aisha tana zaune a wurin sai annabi ya ce ta tsarkake kanta da auduga ta saka turare sai take ta madantawa tana turaye za ta yi tana so sai an gaya mata kaifiyar yanayin yadda za a yi sai na na Aisha sai ta maza ta rike ta sai mata magana ta ce ke ta dan shiga da ita sai ta mata bayani ta ce ya za ki rinka yi wa annabi wannan tambayoyi ai akwai da abin nan an dan faɗi shi haka sai kuma a ji a ƙara sa a fahimta ba sai an yi miki dalla-dalla billa-billa ba to kin ga nan ma ai mace ce ta zo ta tambayi annabi akan jinin al'ada yanzu wannan hadisin hadisi an-nisa'u shaqa'iqu rijal hadisi imam ahmad an gani a riwayar abi talha al-ansari daga wato wannan ba ni sunan shi abdullahi ibn abi talha al-ansari ibn abi talha al-ansari daga kakashi ko muslim ai kun ga su ma sun zo suna tana tambaya ne akan abin da ya shafi a harkar wanka na janaba me dalilin samuwar wankan janaba to akwai kuma wani hadisin shi ma da wata mace kun ga duk wannan yana nuna mata suna zuwa neman ilimi kenan yana ba da wannan hujjoji ne saboda akwai mutanen da suna da son zuciya yau suna haramta wa mata zuwa makaranta so hana mace ta je ta nemi ilimi wallahi wannan ba daidai bane kuskure akwai wata mata ita ma ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take masa fatawa dangane da wato aure da aka mata auren dole tace an aurar da ita ga wanda ba ta so meye hukuncin haka annabi ya nuna mata idan tana so za ta zauna da shi idan ba ta so za ta rabu da shi sai ta ce to daman ta zo ne ta tambaya ta sani shin wai mata a shari'a suna da haƙƙi a wajen aure ko ba su da haƙƙi a auren da su ga wanda suke so ko wanda ba sa so annabi ya ce kuna da haƙƙi yanzu wannan ba mace ce ta zo ta yi fatawa ba to daga nan nake kira ga iyaye ku yi ƙoƙari ku rinka auren da ƴaƴanku ga mazajen da suke so auren dole ɗin nan ba a fiye son sa ba yana da matsaloli kada a rinka tilastawa ƴaƴa mata musamman yara ƙanana ƴan mata su auri wanda ba sa so yanzu nan a ƙwaƙwalwata ina da cases larurori matsaloli na mata da aka musu auren dole ba sa son mijin wallahi ba zai ilgu ba wasu ma an haihu an tara ƴaƴa amma auren ba daɗi to me yasa iyaye suke jefa ƴaƴansu cikin baƙin ciki a rayuwa dan me yasa ke uwa ko kai uba za ku zo ku makale sai kun tilasta wa ƴar ku ta auri wanda ba ta so kuma saboda biyan buƙatar ku ku yawanci wasu iyayen da ƴan uwa da suke matsantawa mace ta auri wani saboda buƙatar su ne su wataƙila an ga yana da baiko za a sha mai sosai a tattare da shi wataƙila an ga yana da wani matsayi ita kuma mace tana da wata ɗabi'a wani lokacin mace kuɗin mutum baya ɗaukar hankalinta sai ki ga ta maƙale wa talaka yanzu wata tana nan wani mai kuɗi yana neman ta mai kuɗi wani kuma yaro talaka miskini bai da ko gidan zama ana ta bugawa yarinya ta maƙale wa wannan yaron matashi talaka ta ce wallahi sai shi iyaye suna kekan banza ce ke dai ba ki da hankali ga nan gidan maiƙo da jin daɗi da kaza ta ce wallahi ni dai wancan ɗin dai nake so ta ce in gidan kara ne kai ni gida na kara ya je gina mana gidan kara ni da shi a ciki ni kam na fi son sa ai wani abu sai mace mace akwai wahalar sha'ani yaya za a yi ku ba ta shi su je su ta zaman su a gidan karansu ta ce ta yadda ta yi sulke da niƙa da daka a kan a ja ta a bayan marsandi ta kwanta ta sha esi amma na san yanzu wannan karatun a wannan zamani zan da yi karatu na amma da yawa a nan ba za su yadda da wannan karatun ba duk wacce ta samu yadda za a ja kunna mata esi a cikin mota mai tsada ai can za ta tafi ai wata mata an zo ana magana ana cewa hajiya ki yi bincike mijin da yake neman yarinyar ta ki yi bincike ta ce wuuu wahai zai bincike in Allah ya kawo maka mai rufin asiri mai kudi mai abin da ai ba bincike ka je bincike ka je ka bincike wata matsala tace ba bincike wata mata ta ga mun baka da baka tace malam ku dai ku ta wa'azin ku amma maganar ayi bincike in dai mai maiƙo yazo wa yake bincike in ka ga ana zurfafa bincike to talaka ne in ji ta da fada duk da cewa wasu gaskiya suna bincike kuma yin binciken ya fi akan mace ta je ta auri mijin da yake ba a bincika halinsa ba daga baya zo ne ta gana miki azaba daga nan nake jan hankalin mata wallahi alazim tarin kudi ba shine jin dadin aure ba iyaye na mata musamman yan mata masu tasowa ba ai aure ba wallahi kudi kudi da kuke gani wallahi ba shine jin dadin aure ba soyayya shine jin dadin aure ki samu mijin da yake mutuwa son ki ba wai son so ba mai mutuwar son ki kamar zai mutu a kanki wanda zaki talakwaikwaya shi kamar fulawa irin wannan yafi dadin zama amma kika san auri wanda yake sama sama bai fiye damuwa da ke ba wallahi in yanka miki wani abun wallahi sai hawan jini ya kama ki na'am ana san a samu rufa asiri Allah kuma zai rufa asiri da yawa daga cikin wasu matan idan sun auri mijin ma ta dalilin su aurensa din ake samun arziki amma ku ki ku auri mutanen kirki ku ce sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza to shi yasa ake wahala yanzu akwai wasu matan matan masu kudi ne in suna ba ku labarin irin bakin cikin da suke fama da shi a zaman auren ga kudi ga gida ga mota amma wallahi tana cike da bakin ciki ba ta baccin kirki to me amfani wannan auren ki samu wanda yake son ki tsakani da Allah ke ma kike son sa tsakani da Allah mijin da yake tausayin ki mijin da yake girmama ki ya girmama iyayen ki ya girmama hatta kawayen ki mijin da yake son ki wallahi har kawayen ki sai ya mutunta amma kika kuskura kika fada hannun wani saboda bala'in kwadayi to ni ba ruwa na duk bala'in da kike kika girbo ke kika sani ku yi kokari ku kula da wannan maganganu da nake gaya muku suna da muhimmanci ina magana akan matsalar auren dole mai auren dole duk wanda aka yi mata auren dole to lallai ina ba da shawara inda hali ta yi hakuri ta bi iyayenta idan kuma babu hali to abu hanyar lalama da za a raba auren cikin aminci saboda da yawa matan da aka musu auren dole ba sa iya biyayya wa mazajen kuma shi aure dan biyayya ne in aka aura miki mijin da ba ka so to ba za ki iya mai ladabi da biyayya ba kuma ba zai iya sarrafa ki yanda yake so ba yanzu na a cikin tambayoyin da aka turo mun akwai wanda ta rubuto takarda ta ce wallahi mijinta da ta gan shi gaban ta faduwa yake ba ta san shi a nan sa to ina za a yi zaman lafiya wannan akwai mijin da kullun shi zai zo yana bin matar in ta gama abincinta ta shiga ɗakinta ta saka sakata har da faɗo ba za ta jira shi ba yana ɗakinsa tana ɗakinta me yasa saboda ba ta san sa a dole tana bin iyayenta ne kawai ta yi mai abinci ta masa kaza ba ta san shi to dan me yasa iyaye za ku matsanta sai kun lika ƴaƴanku suna aure irin wannan na kaskanci akwai wanda ta faɗa ta ce wallahi ko ka rabu da ni ko in zuba maka shinkafar bera in kashe ka in huta shinkafar bera kun san shinkafar bera yi ko shayin bera ta zuba masa guba ta kashe shi amma mijin nan abun mamaki da yake jaraban benin sai ce ayya dai yana cikin kauna yace duk yace kadan ne daga cikin soyayya da kike mun yace wani abu ne dan kin kashe ni abinda za a fada cewa za a yi masoyiya ta ta kashe ni ta ba soyayya ya sa ta kashe ni wannan akwai jarabban mutum kuwa irin wani auren bai da daɗi da haka inda hali a nema wa yara mata mazajen da suke so amma ku ƴan mata ina ja muku kunne kar wata kuma ta je ta rinkimo wani mabarnaci wani mutumin da yake bayi da addini ta makale ta ce sai shi tunda an ce kada a mata auren dole a nan kuma ya kamata iyayenki su yaƙe ki yayin da kika zo da mutumin da ba na kirki ba a ce a'a ba za ki aure shi ba uba yana da dama uwa tana da dama yayinki yana da dama ƴan uwanki suna da dama su haɗa kai su ce ba za ki auri wani ba ba san sa kike ba in kin ga dama ki haɗiye shi saboda soyayya ki nemo na kirki da haka anan ne wasu malaman suke cewa in yarinya ta zo da mutumin banza da mutumin da yake ba na kirki ba to ya halatta iyaye su tilasta mata ta aure mutumin kirki kenan akwai auren dolan a wani wuri kenan da yawa abin da yake damun iyaye ba a neman shawaran su idan an zo neman aure yanzu yarinya daga tasawar ta yar budurwa ta ga ta dan fara kadawa ita ma sai ta fara zance da samari wacce ba ta sani ba ubanta bai sani ba wallahi wannan cin amana ne kuma duk yarinya budurwar da taje tana zance da wani tana hira da wani iyayenta ba sani ba wallahi sai kin ga wannan bakin cikin a rayuwarki in kin haifi ya mace sai ta zo tana soyayya da wani ba ta gaya miki ba za ki gaba shi ku daina zuwa kuna soyayya da maza ba ku ga iyayenku ba duk mace mai kima duk yarinya mai daraja duk yarinya mai matsayi wanda ta san mutuncin musulunci da addinin ta ta san mutuncin iyayenta to ba ta fara magana da wani namiji sai ta gaya iyayenta da yazo ya fara magana kici a ka ga iyayen ba koran ka ne ba amma sai ka ga iyayen a dan Allah ban lamba wai ki a ai ba a yi magana da shi iyayen na sun sani yar arziki irin wannan yaya su ake su kwanan nan wata tazo tana fatawa tana kuka dan Allah malam ni ka taimaka min wallahi baba na yake a aura mu wanda nake so kaza kaza nake ce ke nzu bana son rashin hankali soyayya ƙarya soyayya ƙarshen zamani ku zo ku makale wani miji ku ce sai shi da an zo an yaure wata ɗaya wata biyu ku zo ku kawo complain ya za a yi baban ki yaji abin da kike so wallahi ni wannan shi nake so ni kuma an ce kaza 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 na yi magana da uban ya ce malam yarinyar nan ta je sun yi shekaru suna soyayya da wani bai zo ya girmama ni ya gaya min ba bai turo iyayensa suka gaya min ba ba a bugo min waya aka ce ana son yata ba ya yi ta ɓata wa yata lokaci suna ta hira da daddare da waya da waya da sauransu ni kuma ni da uwarta muna son ta muna ƙaunarta mun nema mata wani saurayi mai hankali mai tunani mai addini mai sana'a mai mutunci shi muke so mu aura mata tunda mun ba mu ga ta yi mana magana ga wanda yake neman ta ba kuma lokacin aurenta yayi dan haka muka ce mata ga wanda zaki aura mun ba ki shawara shine ta kama fada tana bala'i yace to yaya zan yi in zo in ba da yata ga mutumin da yayi shekaru yana neman yata suna soyayya bai gaya mun ba kenan ma ba da amfani kenan ma yar ba ta da hankali kenan to irin illar ku kenan ku ƴan mata yau ku je ku ci kullu soyayya da wani a waje ba ku ga ubanku ba ga uwarku ba ba za mu taba ba wa maza shawara ko mu ba wa iyaye shawara su kyale ku ba duk wacce ta yi wannan ya kamata mahaifinta ya murkushe ta ya dau mataki a kanta kan inda hali ya shigar da ita daki ya zane ta shi ubanki da wahala ubanki da tarbiyya ubanki da biyan kudin makaranta ubanki da kaza ma yake da wahala sai ki zo ki je kina soyayya da mijin da zaki je ki aura ba sani ba wannan ba daidai bane na ga wasu suna zazzare min ido in kin san saurayi ke yana zuwa bai faɗa ba to ki ba shi ki sallame shi ki gaya masa ki ce je ne nemi izini da haka wannan yana daga cikin dalilin da yasa kuke zuwa auren a ke a aura muku wanda kuke so din saboda kun karya doka irin wannan zamananci da ake yi na rena iyaye yara mata su rena iyayensu wai yarinya da ta zama budurwa ita ma ta ga kafadinta sun fara dagawa sai ta mai da uwarta bata san komai ba wataƙila ta yi dan bokon ta ko ta yi dan diploma ko dan NCT ko digiri dinta digirin ki na banza diploma ki ta banza mahaifiyarki ta fi wannan digirin da diploma abu na biyu daga cikin illolinku kun fi ɗaukar shawaran ƙawayenku sama da shawaran iyayenku ƴan matan zamani da yawa daga cikinku shawarar ƙawaye ta fi shawarar uwa duk yarinya ƴar arziki tana mutunta shawarar uwarta bai kamata ƙawa ta baki munan ta baki shawara ki ɗauka ki ɗauki shawarar mahaifiyarki ba ƙawa za ta iya kifar da ki ƙawa za ta iya baki mummunan shawara amma wallahi uwarki ba za ta baki mummunan shawara ba haka idan an zo ɓangaren maza yanzu yaro namiji yana girma da ya tasa sai je kama soyayya da wata yarinya yana neman aure ya kwashi shekara 3 4 5 bai gaya uban shi ba sai daga baya yanzu yana shashafa kai yana goge hula yana kaza kaza shi fa aure yake so zai aure wa kace so ai akwai wanda nake so da an bincika sai a ga shekara 5 yana soyayya da ita amma uban shi bai sani ba yanzu an mutunta uba yaya zaka yi ka je ka kama neman aure ba gaya uban ka ba in kana jin kunya ba za ka tura a gaya mai ba. To kwanan nan ma na ji wani abin kunya da ya faru, wani da ya je ya yi aure ubansa bai sani ba, ya tura wani masallaci a matsayin ubansa na ƙarya, ya tura wasu sun kai mai sadaki na ƙarya, an ɗaura aure ubansa bai sani ba, sai dai labari uban ya ji. Wallahi wannan butulci ne, wannan cin amana ne, wannan rena iyaye ne, wannan rashin sani ya kamata ne. Ɗa ya yi aure bai gaya uban shi ba. To kuma har yanzu akwai matan da suke aure iyayensu ba sani ba, za ki mamaki ko? Yanzu zai yi yarinya budurwa ta yi aure iyayenta ba sani ba? Kuna ga kuna haka, kuna ga bai zai yi ba ko? To yana yiwuwa. Wata yarinya ta yi, ubanta ya biya mata kudin makaranta, ta tafi ƙasar waje tana karatu. A wajen karatun ta ne ta haɗu da wani saurayi, tunda sai an hau jirgi an yi nesa, suka je suka gama soyayya su, ta san in ta gaya ubanta za ta yi aure, za ta auri wannan bai zai bari ba, cewa za ta je sai kin gama makaranta kin dawo gida mu zaɓa miki ne. Ta yi ta ƙarya, ashe har ta gama makarantar ma ta nemi aiki a ƙasar, kawai ta je suka yi soyayya da wani, suka je wani masallaci na Turawa, kawai suka ce a ɗaura musu, suka ɗaura aure. Uwa ba ta sani ba, uba bai sani ba, babu waliyi, wannan auren bai yi ba. To ya suka yi, wani suka ɗauka ɗan haya suka biya shi ya je ya tsaya musu. Ina yin wannan bayanin don a gane zamani ya zo na rena iyaye har ‘ya’ya su yi aure iyayensu ba su sani ba. Wanda ya kamata a gaya wa uba, tunda waliyinki ne shi ne zai auren da ke. Mace ba ta auren da kanta, su gama miki wahala, su gama miki kashe kuɗin makaranta, su gama tarbiyyantar ki, ki je ki ɗaura aure ba ki gaya wa iyayenki ba? Wannan ba daidai ba ne. Da haka wannan aure da iyaye suka ji labari suka ce su ba su san da shi ba, kuma sunansa gawa, sunan wannan aure a mace. Yaya za a yi, tana kuka tana zo, aka ce ai aikin kwamsa, sai dai haƙuri. Da haka ku daina yin wannan ba daidai ba ne. Da haka iyaye na mata, duk abin da ya rikice a gare ku na addini, to ku je ku tambaya, ku nemi sani. Sannan kuma wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tausayi, kuma yana sauraron mata. Da'awar annabi yana sauraron maza, yana sauraron mata. Yanzu duk wannan fatawoyin ai kun ga mata ne suke. Wata ta zo ta tambaye shi akan wankan janaba, wata ta tambaye shi akan mafarki, wata ta tambaye shi akan harkar aure na dole, za a yi ko ba za a yi ba. Wata ta kawo masa ƙara, ta ce ya Rasulullahi, ka yi wa maza nasiha, duka ya yi yawa, maza suna dukanmu a Madina. Mace ce ta zo ta ga annabi, annabi ya tashi ya faɗa, ya ce yanzu ɗayanku baya jin kunya ya samu mace ya rika dukar ta zarban abdi kamar yadda zai daki bawa, kuma ya zo ya neme ta da daddare. Ya ce waɗanda suke dukan matansu a cikinku, laisa ula'ika bi khiyarikum, ba su ne zaɓaɓɓu a cikinku ba. Annabi ya ce ba mutum ne nan ba ɗaya ba zaɓaɓɓen mutum ba ne mai dukan matarsa ba. Ko Ƙur'ani da ya ce wallati takafuna nushuzuhunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna, ba duka ne na karya kashi ba, ba duka ne na fasa jiki ba, ba duka ne na kumbura jiki ba. Amma yau mata akwai wanda ɗaure su ake a musu shegen duka. Wata dambe suke da mai gidanta, ta ce kai na gaji da ɗaukan dukan nan, in yadda ka nima da ka zanje kawai. To da ɗan kumarinta a ƙoshe take ita ma. Da haka da ya kawo duka ya kawo naushi kutubo, sai ta buga masa ita ma. Haka ake ta bugawa, sai dai a zo ana abin nan. Wata matar in ta rike mijin fa baya iya kwacewa, ki sake ni nace miki. Wallahi ki sake ni, zan ci mutunci ki. Ta rike shi gam, ki sake, yayi yayi ya kwata, ba zai kwatu ba, saboda ƙosasshiya ce, ta ci abinci sosai. To duk matar da ta ga mijinta zai mata shegen duka, ki rike hannun. Ai ƙwarai kuwa, a'a. Ko ki rike hannun ki hana shi da keki, ko kuma ki samu kofa ki ruga da gudu, karki bari ya zo illata ki. Da haka dukan mata ba abu ne mai kyau ba.
ku kuma mata ku daina yin abin da za a dake ku rawar kai da saba umarnin miji da gulma da fada da uwar miji da shegen kishi na mutuwa wannan yasa suke hambare ku yanzu kina ta mai magana kina mata siwa kina ta surutu wacce wallahi surutun ta yayyawa yana wani da yazo ana mai surutu sai haka fat sai biye bakin to ku daina yi kuma ina ba ki shawara idan mijinki mai yawan kaiwa hannu ne mai duka ne to nesa nesa da zarar ransa ya baci to kina can kuna magana kina can kina yi kina duba kofa wani kuwa da yayyo kanki kaza wata ta kawo kuka cewa mijinta yana duka in yazo dukan ta har daure ta yake nace to ke me ya zauna da ki har zaki bari ya daure ki sai ka ce akuya wallahi ba zan bari ka daure ni ba wallahi bai zai yi ba ai da yazo yana kokarin zai ci kukuye ki to ki yi kokari ta karkashin sa tsakanin kafafuwa ki shiga haka sai ki fita ta baya kawai Allah gyara mana halin mu sannan abinda hadisi yake nuna mana ana samun kamanceceniya ne tsakanin iyaye da ƴaƴansu ta hanyar wannan mani da yake faruwa ɗa yana iya kama da uwarsa uba yana iya kama da ɗansa wanda zan zo na yi bayani akan wannan hukuncin yaya idan mace idan an yi saduwar aure yaya ake samun namiji yaya kuma ake samun mace yaya ake ta haifan mata ko yaya ake haifan maza ko yaya ake haifan namiji mace sannan kuma ta yaya ɗa yake kama da uwarsa bai kama da uban shi ba ko ta yaya uba ai wannan ɗa yake kama da babansa bai kama da uwarsa ba duka wannan akwai shi a cikin hadisi wanda wato za mu zo mu karanta insha Allah tabaraka wa ta'ala hadisi na biyu حديث إمام مسلم كأوات كفية الذكور والأنوثة كنا والشبع شيني مغانا دنيز رواية تازو دقى مصعب ابن شيبة دقى مسافع ابن عبد الله دقى عروة ابن الزبير دقى نانا عائشة الله يدد إتا أن امرأة وترانا وتمتشي تازو جنا نانا عائشة فتواه wato ita yawanci na Aisha barin ba ku wata falala yawanci za ku ga in dai mace ta zo wajen annabi tana fatawa to za ki ga Aisha tana wurin kuma yawanci idan mace ta zo tana yawan manzon Allah fatawa za ku ga an ce akwai ɗaya daga cikin matansa yanzu wata ta zo tana annabi fatawa kun ga an ce akwai Ummu Salama yanzu nan kuma wata ta zo tana fatawa ga na Aisha to ba laifi sai ma idan mijinki malami ne mata suna ɗan zurutu ki rinka zuwa ki zauna a gefe warin kuwa wannan sa idan ba laifi kina zaune saboda kar wata ta kawo wasa kun san mata akwai wasa ko ba ka bane ya naga kun yi shiru ki zauna a kusa kar ki ce a malam ne bari in kyale shi ko malam ne ɗan zauna a gefe sai dai ya ce ki ɗan matsa ki ba shi wuri dan akwai wata magana ta sirri ne to sai ki ɗan ba da wuri amma shi ma kina ɗan bayan kofa haka me yasa na faɗi wannan saboda yanayi da zamani al'amura sun canja sai ki zauna a gefe in ta gama fata sai ki ce kin gama to sai an jima ki ba malam guri zai dan abin nan yana karatu amma ba wai mace zai miƙa kafa da sunan fata tana ta hira har da dariya da faɗin wasu maganganu ba wannan a'a wani yana da kawaici da zai iya magana ba amma in mace tana nan za ta gyara zama wani malami ya gaya mu wani babban malami da an bugo masa waya za a yi mai fatawa malam ina son ganinka sai ya ce ki je wajen uwar gida na za ta hada ni da ke a ni kai nake zai ce ai ita ce minista na ta harkokin cikin gida sai kin je wurin ta cikin mata miki tambayoyin me ya kawo ki in ya so sai ta bani baki dama mu hadu da ke wallahi wannan yayi daidai dan duk matar da ta game an hada ta da matar mai gidan za ta ga mai gidan to ta san ba wasa da haka mata ku ji tsoron Allah ku kiyaye da haka nana Aisha tana nan ta sa ido ita ma wannan matar tambaya ta zo, hal tattasilul mar'atu idha ihtalamat wa afsarat al-ma, tambaya akai wa annabi, shin mace akwai wanka a kanta in ta yi mafarki? Ta gama ni, annabi ya ce na'am. Sai na Aisha take cewa ke me yake kike na irin wannan tambaya, ita ma aka ta yi irin na Ummu Salama, suna ganin tambayar ta yi nauyi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da'iha Aisha, ki kyale ta, wa hal yakunu shabahu illa min qibali zalik, yutaina ake samun kamanceceniya tsakanin yaya da iyayensu in ba ta dalilin wato wannan ruwan maniyi ba? Yace to ga yadda yake faruwa, idza ala ma'uha ma'ar rajuli ashbaha alwaladu akhwalahu, idan maniyi mace yafi yawa akan maniyin namiji, to shine dan sai yayi kama da kawunnansa, ma'ana sai yayi kama da uwar da kuma ƴan uwan uwar. Kenan duk dan da aka ga yayi kama da bangaren uwa ko ita uwar, ko yayi kama da kanin uwarsa ko yayan uwarsa, to wannan kamanceceniyar ta samu ne ta yadda ma'ul mar'a din, maniyin mace din shi yafi yawa a lokacin da Allah ya kaddara samuwar nan. Annabi ya ce wa idza ala ma'ul rajuli ma'aha ashbaha a'mamahu, idan kuma yanayin da ya zama maniyin namiji shi ne yafi ruwan mace din yawa, to sai dan yayi kama da baffanninsa, sai yayi kama da bangaren uba kenan. To wannan shi ne hadisin ingantacce da Imamu Muslim ya ruwaito shi, yake bayani dangane da yaya ake samu ashabah kamanceceniya. Akwai wasu hadisan ba waɗannan ba wanda ga kisar ya faru, Imam Muslim ya ruwaito hadisin daga Abu Asma Ar-Rahbi Sauban, Maula Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi labari, yace wata rana ina gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai wani malami cikin malaman Yahudawa ya zo. Ku ji wannan hadisin, wani malami ne cikin malaman Yahudawa ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai ya ce assalamu alayka ya Muhammad, me kun ya ce assalamu alayka ya Rasulullah, ba Yahudi saboda kin Annabi, wai da zai ce Rasulullah ba, sai dai kawai faɗi sunan Annabi gaya, assalamu alayka ya Muhammad. Haba haushi ya kama shi mai riwaya din, yace sai na anjije shi, na ture shi, na hankade shi, saura ta ɗanye su ma. Sai shi ba Yahudan sai ce lima tadza'u ni, me yasa kake ture ni dan nazo gurin Muhammadu ina tambaya? Sai yace kai baka da kunya ne, kai ba zaka ce ya Rasulullah ba, kawai sai dai ka zo ka ce Muhammadu? To daman yawanci kafirai, Yahudawa, Kirista, kafirai da mushrikai ba sa girmama Annabi, in sun zo ba za su ce manzon Allah ba, ba sa faɗa, sai su ce Muhammadu kawai. Wai kar ma a bashi wani title, a bashi wani kambe, a bashi wani matsayi, wai a girmama shi. Kai ba za ka ce Rasulullah ba? Sai shi ba Yahudin ya ce ai mu muna kiransa ne da sunan da iyayensa suka sa masa. Ya gaya musulmi ya ce ba Muhammadu ba ne sunan shi? Manzo Allah ya ga jayayyen ya yi yawa, sai ya ce da shi musulmin, ya ce kyale shi, inna ismi Muhammad alladhi sammani bihi ahli, ni sunana Muhammadu shi ne wanda iyayena suka sa mun, ba komai, ka faɗa abin da za ka faɗa. Ba Yahudan sai ya zo, ashe tambaya ya yi, yana so ya yi wa Annabi tambaya ne na ƙure. Sai ya ce na zo ne in tambaye ka, sai Annabi ya ce ayan fa'uka shay'un in haddastuka, kai ba Yahudi idan ka tambaye ni na baka amsa zai maka amfani, za ka yi aiki da abin da na baka amsa? Sai shi ba Yahudin sai ya ce eh zan ji da kunnena, ku ji Yahudanci, ya ce zan da ji da kunnena, ma'ana ji dole ya dama mu, wannan ɗaya daga cikin illar ba Yahudi ga musulmi da musulunci kenan. Ba sa san addini, ba sa san shari'a, ba sa san musulunci. Yau annabi ake wannan abu, shikenan annabi ya kyale shi, yace ya kifa kansa, abin ya dami shi ne haka, ya ɗauki wani itace yana caccakawa saboda maganar da bai Yahudan nan ya gaya masa bai ji daɗi ba. Sai ce sal ka yi tambaya, sai bai Yahudan ya ce ba Allah ya ce yau matu baddalul arzu ghairal arzi was samawat wa barazulillahil wahidil qahar, ba Allah ya ce a kiyama, ran tashin kiyama, za a canja ƙasa, wannan ƙasar za a nade ta. Yau matu baddalul arzu ghairal arzi was samawat, mutane duk za su tunkari Ubangiji. Yace sai bai Yahudan ya ce to da Allahn ka yace za a canja ƙasa, to ina mutane za su kasance an canja ƙasar? Ku duba tambaya ta ƙure. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah zai ajiye su ne a cikin wani duhu, ba a ƙasa ba, lokacin da a nade ƙasar a canja ta, zai ɗauke halittar gaba ɗaya a cikin wani duhu a ƙarƙashin wata gada ko a wani wuri. Sai shi ba Yahudin sai ce to waye zai fara tsallakewa ya wuce wannan gadar da ka faɗa? Sai manzo Allah ya ce fuqara'ul muhajirin, talakawan al-muhajiruna, sahabban da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina, talakawan su wanda suka bi ni su za su fara wucewa. Ba Yahudin sai ce to za su shiga aljanna ne kenan? Sai annabi ya ce eh. Sai shi ba Yahudan sai ce a to menene abinda za a tare da su da shi na abinci in sun shiga aljanna? Duk wannan tambaya ne na wai a ƙuri annabi, ba a ma damu da abinda ake, ba a yi da abinda ake faɗa ɗin ba. Sai annabi ya ce idan sun shiga, hantar kifi za a ba su. Abincin farko da 'yan aljanna za su ci in an shiga, za a tarbe su da shi hanta ce ta kifi, babban kifi annun. To yace to bayan wannan, ai wannan abincin tariya ne, to meye abincin su kuma da za a ba su? Manzo Allah yace za a yanka musu bijimi na gidan aljanna wanda yake cin ciyawar gidan aljanna. Yunharu lahum asawrul jannati alladhi kana ya'kulu min atrafiha. Dukkan bayan da yau annabi, sai annabi ya bashi ansa, za a yanka musu dabba za su ci, malaiku za su basu. Sai mai Yahuda ya ce to me abin shan su? Wani ayi abinci ne, fa ma sharabu wa alayhi, idan sun ci wannan abincin to me abin da za su sha? Sai manzo Allah ya ce min ainin fiha tusamma salsabila, daga wani ido ne na ruwa mai suna salsabil, shine ruwan da 'yan aljanna za su rinka sha. Ainin fiha tusamma salsabila, ya ji annabi. Sai mai Yahuda nan sai ya ce sadakta, gaskiya ka faɗa. A to daman ka san abin kenan kake zuwa take tambaya. Yace na zo ne in tambaye ka a duk wata tambayar da duk duniya ba wanda ya san wannan tambayar in ba annabi ba. Da ka wannan yana nuna cewa kai din kai annabi ne. Bari in ƙara maka wata tambayar. Annabi yace zai maka amfani idan na baka amsa. Yace eh, zan daidai da kunni na. To sai ya ƙara mai tambaya. Sai ya ce ya kai Muhammadu, me yasa ɗa yake kama da ubansa? Me yasa ɗa take kama da ubanta ko take kama da uwarta? Me yasa ɗa yake kama da iyayen shi? Annabi ya ce a ba damuwa. Ya ce abinda yake faruwa shine ma'ur rajulu abyad, maniyin namiji fari ne, wa ma'ul mar'ati asfar, maniyin mace kuma yana da ɗan nau'i na ɗan duhu-duhu kamar jaja-jaja-jaja haka. Ya nuna masa ma kalar maniyin ma gaba ɗaya. Ya ce fa'idar tama'a, idan maniyin guda biyu suka haɗu, fa'ala maniyin rajul maniyin mar'aci, maniyin namiji sai ya fi yawa sama da maniyin mace ɗin. Azkara bi iznillah, to insha Allahu sai ɗan ya zama namiji. Bayan kama kuma ɗan yana iya zamantowa namiji a lokacin da aka yi alaƙar auren, maniyin namiji ne ya fi yawa. A can da an ce muku kama, to a nan kuma sai ya ce ɗan sai zama namiji da ikon Allah. haka idan maniyin matar ce ta fi yawa sama da namijin to sai dan sai ya zama mace annasa bi idnillah annasa bi idnillah da idnin Allah sai ba yahudi yace to gaskiya ka fada wa innaka lanabi lalle mun yadda kai annabi ne ya tashi ya juya to ga musulunta mana ya kai ba yahudi yake musulunta dama haka suke za su yi bincike su tabbatar da gaskiya amma kiyayya gaba hasadan min indi anfusihim bi zai bari da hasada ga annabi zai bari su musulunta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace laqad sa'alani hadha an anil ladhi sa'alani anhu wa mali ilmun bi shay'in minhu hatta atani lawi yace barin ga muku wani abu guda duk tambayar da bai hudan nan yazo ya mun a lokacin da ya mun tambayar nan wallahi ba da ilimi Allah ne kawai ya sanar da ni da ya mun tambaya sai Allah ya bani ansa da ya mun tambaya sai Allah ya bani ansa annabi dan gatan Allah Allah kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anan zamu dakata saboda yanayi da lokaci abinda na faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya bamu ikon bin iyayenmu Allah ya sa kuma ƴaƴanmu su bi mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bi hadal qadri kifaya.